Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 17 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da fashewar da ta auku a unguwar Sabon Gari da ke jihar.
Shi kansa an gano mai shagon wani ne da ake kiransa Bison Ezekwe daga Enugu, kuma nan shagonsa yake.
To a Najeriya har ila yau kwana guda bayan kama akan tajadar na gwamnatin tarayya, hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ita ma ta yi ƙarin haske kan tsare ma'ajin gwamnatin na Najeriya.
Gaskiya ne mun kama shi yana nan wajen mu bincike, muna nan muna ma dai yanzu dai na hannu ana dai bincike kai ba.
Za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za a ji kiran da manoma suke yi ga 'yan gudun hijira da su fice daga gonakinsu yayin da damuna take ƙaratowa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai an sha labaran duniya tukuna.
Shi kansa an gano ne.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Fada ya barke a Trablus, babban birnin kasar Libya, a yau dinnan Talata, bayan da Prime Minister kasar da Majalisar Dokokin Kasa ta nada Fadi Bashaga yayi yunkurin karbe iko daga wata gwamnati mai adawa da tasa wadda ta iyadda ta mika wuya. Bashaga ya shiga cikin birnin na Trablus da dare bayan cijewar da aka samu ta tsawon watanni biyu tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna. To amma sai ya fice bayan 'yan sa'o'i yayin da birnin ya game da fada a cewar ofishinsa. Wannan takaddamar na barazanar sake jefa Libya cikin yaki mai tsawo bayan dan kwanciyar hankalin da aka samu na shekaru biyu, ko kuma sake raba kasar gida biyu da gwamnati mai samun goyon bayan yankin gabashin kasar da kuma gwamnati da ke birnin Trablus karkashin jagorancin Abdulhamid Aldaiba. Tunuma wannan takaddamar ta kai ga rufe wasu sassa na kamfanin man Libya, wanda hakan ya kai ga rage yawan man da take samarwa da rabi, wanda shike samar ma kasar kudaden shiga. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta halaka 'yan awarin Biafra na kungiyar IPOB guda hudu, baya ga makamansu da sauran abubuwa da ta kwato daga wurinsu. A cewar jami'in yada labarai na rundunar Brigadier General Inyema Nwachukwu, wannan ya biyo bayan wata fafatawa da aka yi ne a yankin Olu na jihar Imo. Daga Fatakwal ga Abubakar Lami Sakkwato da ci gaban rahoton.
A cikin wata sanarwa da daraftar watsa labarai na rundunar soja ta ƙasa, Brigadier General Unyema Nwachukwu ya fitar a baya-bayan nan ta ce rundunar ta halaka hudu daga cikinsu. Bayanai dai na nuna cewa 'yan kungiyar ta IPOB na ci gaba da kai hare-hare daban-daban. 'Yan asalin arewacin Najeriya a yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da koka yadda ake kashe musu jama'a.
Da sunana Ibrahim Isa, a ranar kasuwa ta Ubo da ke Innewi South, akwai mutanenmu da aka riga aka kashe mutum hudu ne, amma uku an ga gawokinsu, je mu dauko gawokinsu, abin ya gagara.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangale.
Mu dai da munan zaune yanzu magana ne kuma da cikin gida gaskiya, ko ina mutane kowa na nan ga zaman da zaman da mutanen nan so ga sun ci duk wanda hito ranar 16 da 17 da 18 da 19 har da ranar 20 sai ya gane bai da wani.
Kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya, wadda ake zargin shugabanta Musa Inamdi Kanu da cin amanar kasa, ta bada umarnin zaman gida na dole a yankin na kudu maso gabashin kasar. Musa Cina Zon Inwachukwu wani kusa ne a cikin kungiyar ta IPOB.
Anybody enforcing sit at home 3 days or 4 days is not coming from IPOB only.
Yana cewa ne kungiyar IPOB bata bada umarnin ci gaba da zaman gida ba na tsawon kwanaki uku. Kungiyar mu ta IPOB ta bada umarnin a zamna gida ne kawai ranar da za a kai Musa Nnamdi Kanu a gaban kotu wato ranar Laraba 18 ga watan Mayu. Kuma batun cewa kungiyar ta IPOB ita ce ke kashe jama'a. Ina tabbatar maka da cewa ba ƴan kungiyar IPOB bane, ya za a yi muna tare da jama'a kuma mu dinga halaka su.
We don't kill our people, we have no problem with our people.
Rundunar ƴan sanda a yankin ta tabbatar da cewa an samu tashe-tashen hankula wanda ya yi sanadiyar kashe-kashe a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin kasar. Sannan ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. DSP Joe Obunna shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Abia.
That place normalcy has returned there.
A gaida Lamido, rundunar sojin Ukraine ta yi aikin kwasar ragowar mayakanta a yau dinnan Talata daga katafaren kamfanin karafan nan na Azovstal dake Mariupol, inda ruwan bama-bamai da Russia ta kwashe watanni uku tana ta yi yayi rugurugu da birnin mai tashar jirgin ruwa. Jami'an Ukraine sun ce ko a jiya Litini an kwashe mayaka sama da 260, an kai wasu mayaka 53 da suka samu munanan raunuka zuwa wani asibiti a Novoyazovsk wanda ke gabashin Mariupol, a cewar mataimakiyar ministan tsaro Anna Maliyar. Novoyazovsk na ƙarƙashin ikon sojojin Rasha da kuma ƴan aware masu ra'ayin Rasha. An kai wasu mayaka 211 garin Olenivka wanda shi ma ke yankin da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawaye masu samun goyon bayan Rasha, a cewar Maliyar, wadda ta ƙara da cewa ƙarshenta dai za a yi amfani ne da sojojin da aka kwasa ɗin wajen musanyar fursunonin yaƙi da Rasha. Yayin jawabin da yakan yi ga ƙasar ta kafar bidiyo a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ambaci batun kwasar sojojin daga Mariupol. Bari in jaddada cewa Ukraine na buƙatar dawo da gwarazanta da rai, wannan shine tsarinmu, a cewar Zelensky.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta yi ƙarin haske kan fashewar tukunyar gas a wani shagon walda da ke kan titin Aba daura da titin Kwatro a yankin Sabon Gari a birnin Kano a yau da hantsi, lamarin da ya haddasa mutuwar mutum aƙalla tara. Tun fara dai wasu kafofin yaɗa labarai sun ruwaito cewa bam ne ya fashe a wurin, al'amarin da ya jefa zulumi a zukatan mazauna birnin na Kano da kewaye. Sai dai a hira da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin jihar Kano Muhammad Garba ya ce babu ƙanshin gaskiya game da wancan rahoto da wasu kafofi suka wallafa.
Bayan mun je mun ga wajen da director na SSS da commissioner ɗan sanda an gano cewa wato wannan abu da ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin, kuma babban bane ya fashe. Wato an samu wannan aikasi ne daga silinda da ake da ita ta gas, wanda dama a kasansa shago ne wanda shi ya tarwatse ya sa ya shafi wannan. bayan mun je mun ga wajen da director na SSS da commissioner ɗin sanda, an gano cewa wato wannan abu da ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin, kuma baban bane ya fashe, wato an samu wannan aka. Bayan mun je mun ga wajen da director na SSS da commissioner ɗin sanda, an gano cewa wato wannan abu da ya faru ne daga shagon mai walda wanda yake kasar wannan ginin, kuma baban bane ya fashe, wato an samu wannan akasi ne daga silinda da ake da ita ta gas, wa'anda dama a kasansa shago ne wanda shi ya tarwatse yasa ya shafi wannan ginin da sauran shaguna da suke wannan wurare. Kuma a yanzu maganar da nake yi ana nan ana ta haƙa wajen inda ya rami da inda abubuwan ginin ya rushe da sauransu, an samu gawawwaki kusan guda
ko da fatan za a mana afuwa kan wannan tangaddan na'ura da muke fuskanta. Comrade Muhammad Garba kenan, commission ya da labari na jihar Kano. To sa'o'i kusan 24 da kama babban akanta general na tarayyar Najeriya, hukumar EFCC mai yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa ta tabbatar da cewa Ahmed Idris na hannunta, kuma tana ci gaba da gudanar da bincike don gano yawan adadin kudaden wato da ya rubuta ciki da su, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilinmu ta murya wato Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana daga Abuja.
Da maraicin ranar Litinin ne labarin kama babban akanta janar na tarayyar Najeriya Ahmed Idris da EFCC ta yi kara da kafafen yada labarai a kasar, inda mutane ke ta tofa albarkacin bakin su, kuma wasu ke duba yanayin matsalolin da ake fama da su musamman na tsaro da mako ma baya a bangaren ilimi a kasar, suna alawadai da aikata barna irin wanda ake zargin Malam Idris da shi. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi bayani kan wannan lamarin.
Eh, gaskiya ne mun kama shi na nan wajen mu bincike, muna nan muna mun ne shi dai baya nan ya tafi aiki a wata jiha ba na Abuja ba, kuma da baya mun sabe shi lalle ana ta neman ka, amma dai a yanzu dai yana hannu ana dai bincike kai ba wuya samun tabbaci ba dangane da abin da ake yi, amma dai kudaden da yawa kama mutum da binciken mutum da kwato dukiyar al'umma da kuma gurfanowa a kotu da kuma ba da ahuwa duk yana cikin tsarin doka ta Najeriya, don haka duk wanda aka yi ba laifi ba ne a yi wannan, constitution ne bayar da wannan, kuma haka aka yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ya kamata in Najeriya mu sani kuma mu amince mu dinga wasu shugabannin mu addu'a, kuma sha'ani na aikin mu sha'ani ne na kowa da kowa, duk dan Najeriya ya kamata ya san da cewa wannan aiki ba wai aiki bane na jami'an EFCC ko na jami'an wayansu da hukumomi na Najeriya, a aiki ne na kowa da Najeriya, shi yasa muke ta kira ga ƴan Najeriya cewa to dan sun ga wani abu su yi magana a kai su taimaka karfi da karfe cewa an samu nasara ta wannan tafiya.
A nasa bangare masanin shari'a mai sharhi kan al'amura da suka shafi ƙasa barista mai nasara Kogo yayi tsokaci
wannan abu da ya faru da babban ma'ajin ƙasa Alhaji Ahmed Idris wani abu ne wanda yake duk wanda yake bibiyar al'amarin da ke faruwa a ƙasar nan ba zai yi mamaki ba. Gwamnati ta hawo akan turba alƙawura guda uku. Na farko shine yaki da cin hanci da rashawa. Yaki da cin hanci da rashawa gaskiyar magana ba a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba, saboda akwai abubuwa daban-daban da suke ta faruwa a ƙasar nan wanda yake sai ka ga waɗanda ya kamata su yaki abun su ne kamar unguwozoma wajen ƙara kakkare abun. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kawo alamar cewa kamar ba da gaske ake ba yana kirkin hanci da rashawa. Yanzu mun ga an kama shi, to saura sai mu sa ido mu gani. Kare a zo a yi irin na Abdulrashid Maina ya yi saci dun kullum miliyoyin kuɗi, amma daga ƙarshe shari'a sai ta zama kamar yaro ya tsinci haƙuri ya zama abin dariya. Saboda haka ba kamawa ba shi ne ba, mu ga me zai biyo baya, kuma a yi cikin hanzari ba wai a tsaya a tafiya, shari'a na dodon koɗo ba. Kuma akwai gazawa gwamnati, akwai rashin sa ido, domin ai idan ba a manta ba ofishin shi aka sa mahuta aka ce an yi gobara amma har yanzu ban ji gwamnati ta sa an bincika magana abubuwan da suka bata wurin da kuma me ya kawo wannan gobara ba ai ba.
Ko yaya an kasa ke ganin wannan lamarin? Ga bayani daga bakin wani matashi.
Sunana Dr. Aminu Lukman Haruna, matashi mai rajin kawo ci gaba a Najeriya. Wato wannan abu da ya faru abun takeici ne kuma abu ne da za mu ce dole a jinjina wa ita hukumar EFCC da ta yi kokari ta gano wannan almundahana da aka yi ta kama shi. Duk da mutane da dama a baya gaskiya sun yi ta maganin irin abubuwan da shi wannan mutum yake yi, sun tare zargi dan an yi ta ganin gine-gine a Kano da Abuja da ake ta cewa nashi ne, kuma duba da irin matsayin da yake da albashin shi da irin abin da yake samu bai kamata a ce mutum ne wannan matsayin ya tare irin wannan dukiyar ba, dole ya kamata a bincika. Abu na biyu wato ya nuna irin lalacewar kasar Najeriya da har za a ce mutum zai iya sace kuɗi mai yawa haka da ya kai naira biliyan 80 ba a iya ganowa tintintini ba, kuma wannan kuɗaɗe inda za a ce an sace cikin harkar ilimi musamman wannan lokaci da ɗalibai na gidaje suna zaune, gwamnati na ta cewa ba kuɗin da za a sallami wa'annan malaman jami'a, kuma abun takaicin ma yana gaba-gaba cikin mutanen da ke nuna cewa bukatunsu ba zai yiwu ba.
Rahotanni sun yi nuni da cewa hukumar EFCC ta dade tana gudanar da bincike kan wani al'amari na karkatar da kuɗaɗen gwamnati a kalla naira biliyan 80 ta hanyar wasu kwangiloli na bogi. Wasu 'yan Najeriya dai sun ce za su zura ido su ga yadda gwamnati za ta gudanar da cikakken bincike kan wannan al'amari a hukunta Ahmad Idris idan aka kama shi da laifi. Lima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To manoma a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun buƙaci 'yan gudun hijira da ke zaune a gonakinsu sama da shekaru 7 da su fice musu daga gonakin saboda su samu damar gudanar da ayyukan noma a bana. Ga rahoton da Abubakar Isa ya koma daga Difa.
Kimanin dai 'yan gudun hijira 300 ne suka mamaye gonaki na manoma a jihar ta Difa. Wannan al'amarin ya samo asali ne a cikin shekarar 2015 bayan da rikicin Boko Haram ya yi kamari. Shekaru 17 kenan da manoma na jihar Difa ba su samu gudanar da ayyukan damuna ba saboda kakagidan da 'yan gudun hijirar suka yi wa gonakinsu. Ibrahim Shatima shine shugaban kungiyar manoma a jihar Difa.
Zuwa cewa manoma gashi lokacin damuna ya matso kai. Wasu shekara ɗaya, wasu shekara biyu, wasu shekara uku ne ma. Ke yanzu gurinsu nomansu na da wannan mutane sun su zamna. Dole sun ƙara yin gaba sun je sun nemi wasu gonakai daban wanda suka noma. To gonakai wannan duk kuma abin yanayi da yanayi da Difa take ciki na har ƙarshen kwanciyar hankali. Ma ba kowa bane ga su yayi nisa daga gidanshi don ya je noma. Mutane sun nemi gonakansu inda mutane suka zamna wannan sa su noma.
A nasa bangaren Sumaila Muhammad, wakilin 'yan gudun hijirar jihar ta Difa, ya bayyana dalilansu na ƙin barin gonaki na manoma kamar haka.
So mun samu matsaloli sosai-sosai a game da ainihin masu gonaki. Kwanakin baya suka zo suka ce dole sai mun tashi saboda gonakinsu ne su ma suna bukatar su zo saboda su ba su ga komai a ƙasa ba. Ina ji mun ɗauki lokaci watanni mu suna zuwa mu ma muna zuwa Meri. An gaskiya ma masu gona suna neman dole-dole sai mun tashi mun bar musu wuri saboda su yi noma, ba su da gonakin da za su yi noma.
Kamar me yasa ne ba ku so ku tashi ku ba su gonakinsu?
Saboda kai baka da shi. Dama zanakin da ka samu wani ma da ya zo ma taimaka masa akai.
A yanzu haka hukumomin jihar Difa sun fara tuntubar bangarori biyu domin neman mafita game da wannan al'amarin. Ari Mushe shine mataimakin magajin garin.
Da Allah su duba su gani cikin matsalar na da ido na hama su ba musu wani dan wuri lokacin da za mu samu dama mu je mu kefe musu wani wuri daban ka mu tashi sai mu gani takaka za mu samu mu warware wannan dan matsala kadan na kam dama na magaba da ya shigo.
A yanzu haka al'ummar jihar Difa ta fara jan hankulan bangarori biyu na ganin sun samu fahimtar juna tsakaninsu domin kiyaye abubuwan da za su iya biyo baya. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yanzu haka dai 'yan fashin daji dauke da manyan bindigogi sun sake dawowa jihar Niger, Nigeria. Bayan share kimanin watanni biyu ba tare da jin duriyar su ba, rahotanni dai sun nuna cewa 'yan fashin dajin sun mamaye kananan hukumomin Shiroro da Muya da Mariga da kuma wani bangare na kananan hukumomin Mashegu da kuma Kwantagora a 'yan kwanakin nan. Wani mazaunin garin Zazzaga ta karamar hukumar Muya da ya nemi a saka sunansa ya ce a yanzu haka suna akan gudun hijira ne a sakamakon ta'addancin waɗannan 'yan bindiga.
Ina kiran ka daga Munya local government Sarkin Fawa daga nan yankin Zazzaga.
To yanzu Zazzagan kana ne ba mutane
babu jama'a a taimaka muna shugaban kasa gane Muhammadu Buhari ya taimaka muna da Abubakar gwamnatin Neja ya Allah a taimaka muna da jami'an tsaro mu samu mu yi noma a gida kuma mu samu mu dan mu yi zabe ga komai yana karatuwa damina ta fara nisa yanzu ga abubuwa duk sun kara dagule muna kullum mutane nan kara shiguwa
suke kana nufin har yanzu akwai su yan bindiga nan a yankin
wallahi yanzu da nake ga maka yan bindiga nan ba a sati sai sun shigo yankin nan sun takura muna abin da ya shafi yankin Kuci da yankin Zazzaga abin da muke ta fama kenan da shi kullum
yanzu yan gudun hijiran naku na Zazzaga wani gari suke
yan gudun hijiran sun kasu kashi da yawa wasu suna gwada wasu suna mina wasu kuma sun kara wuraren kaci yauwa to shi yake kira ga shugabanni dan Allah a taimaka mana da jami'an tsaro mu samu kunu ma da zaben nan da ke tafi mu samu mu yi
Malam Muhammadu Shehu makiyayi ne a karamar hukumar Kwantagora ya ce yan fashin dajin sun kwashe shanunsa a ranar Lahadin da ta gabata.
Ranar Lahadin ne ta wuce. A wannan ranar an ta'adda sun shigo farin shingir dajin bariki sun kore shanaye da namu da shanaye har na kwamandan da ya ritaya da kuma nan shi ma cikin sojoji da wani shanun da suke nan cikin gari an sabon layi da shanun makiyayenmu ni kaina da nawa banda kuma ɗansu na gehege. Mun dena mun kawo na report na a division na jagoranci makiyayen ya faɗi yawan shanun kowa da kowa mun mun samu na ga 107 kwarai ni ma da an ba min yan jare suna ta kuka a gida so to nan kuma bangaren bariki mun yi sojojin nan nan an ce na ga 170 banda na gehege akwai mai 15 mai 20 a kalla dai shanun an kwara ta kai kuma 360 haka ni dai makiyayen nan ya tabbata muna ya ga suna da makamai kuma suna da yawa don jama yaro mu in baka bar shanun muna halaka haka kago mai bar shanun nan a bar ma Allah abin wata biyu mun samu sauki to ashe sai sun kace to bari saukin nan kai kana gane ba mu samu sauki ba gaskiya in gwamnati ba ta maka mun ta dauki mataki ba ko ba yan ta da kai manomi kai za ka yi tsoron zuwa gona ko babu su inda kaga an cuta ma dan wanka an cuta ma wanga yanzu da mutane aka tsoka nan tudo hilani fulani ne bare ce an dauki sanda kai miliyan 3 yanzu aka kai can dajin zamar shiyan baje ga wallahi watan shi 3 sai shekarar ji an kasa koshi misali ya kai kudi miliyan 3 lahiya
Alhaji Husaini Yusuf Boso shine shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ya ce kamata yayi gwamnatocin jihohin arewa musamman masu fama da yan bindigar su yi koyi da gwamnatin jihar Niger wajen kokarin fatattakar waɗannan yan bindiga
dan da addasuna nan sai dai abun da nake so in ce ya kamata yanda gwamnatin jihar Niger ta yi yunkuri a wannan zuwan su ya kamata gwamnatocin arewa duka su taje su yi irin wannan hoɓɓasa baiwa a bar ma barayi daji a bar masu gari su hana noma su hana kiwo su cigo gari kuma su hana sana'a ba zai yiwu ba don muna ƙasa ne mai doka bai kamata a ce kowane talaka ya kare kanci ba haƙƙi ne na gwamnati su kare dukiyoyin jama'a da rayuka kuma muna godiya da irin hoɓɓasan da gwamnatin jihar Niger ta yi akan wannan cigowarsu
wannan rumbanna ne suka yi bayanai sun nuna kamar sun ɗebi shanu masu tarin yawa
sun ɗebi shanu da yawa a ƙauyukanmu amma kuma Allah ya taimaka jami'an tsaro sun tare sun kwace ko saniya ɗaya bai bata ba
to yanzu wani hali wuraren suke dan kamar jama'a sun wasu
kowane mutumin ƙauye ya gudu ya dawo gari kuma ya kamata gwamnati su kai musu agaji na abinci da sauransu don suna nan cikin garuruwa wawwatse sun bar abincinsu a daji ba san ma halin da suke ciki ba can
kun gamsu da irin fatattaka da su jami'an tsaro aka ce sun masu
gaskiya mun gamsu ƙwarai da gaske kuma inda haka ake yi daga Zamfara da Kaduna da Sokoto to in ma ɗan Niger ne yanzu da sun koma ƙasansu in kuma ɗan Najeriya ne yanzu dawa ina ga sun waƙe sun koma ma gaskiya bisa al'adar da aka sani a da.
To yanzu kana da wani kira musamman ga su makiyaya Fulani waɗanda ake kwashe mashanun nan.
Ina kira da yake gwamnati ba Fulani makiyaya ba makiyaya ba wurin gudu ina za ka gudu ka je akwai waɗanda shekaran jiya an kira ni daga boda na Kamaru da Adamawa Fulani da suka tashi daga Agaye suka koma can an koro su sama da mutum 60 da wani abu suna nan jibgi a boda masu zuwa Ercia an tare su masu zuwa Ghana ba su zuwa saboda haka ina ne Fulani makiyaya za su gudu su je.
Jama'an tsaron dai sun ci sun sha damarar yaƙi da waɗannan 'yan fashin daji da suka waiwayo jihar Niger. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce ko a ranar Lahadin nan da ta gabata ma sun fatattaki 'yan fashin dajin har ma sun samu nasarar kama biyu daga cikin su.
Sukan tafi su dawo ne kwanakin nan kam sun so su dawo wajajen shiroro da mun yi alaka kome areas nan. Da ji haka muwa muka yi lale dawo da yara mutuka da police da sojoji da salon stay muka fuskance su a wajajen shiroro mutum daya mun ji labarin suna wajen da kuma wajajen kafin koro sai muka kare su a wajen aka yi batakashi waɗansu ma su waɗansu sun sata shi na wajajen wani kawai yana kira cimbi na tahowa wasu domin su tafi wajajen hanyar kuza su ne ana nan aka muka fuskance su aka ji musu kura da gaske kam mun ji musu da yawa.
Sun yi ɓanna ne ko ko shanu kawai suka ɗiba?
Actually sun yi ɓanna mutum mutane biyu suka kashe a can mutum biyu suka samu suka shiga wani lokacin da ana harbe-harbe zuba su sa ba a lokacin ana koransu kenan wani abu ya faru amma da yawansu aka kama su a mutane biyu muka kama suna tare da mu yanzu nan ana cikin bincike.
To yanzu ganin yadda yan gudun hijira sun watse daga garuruwa wasu ma suna nan cikin Mina wani kuke yi na ganin amai da su?
Wasu lokaci muna faɗi musu an ji an harbe mun ji sun ji cewa haka dole hankalin su zai zama tashi amma muna ba su tabbaci yanzu su koma gidajen su jami'an tsaro suna koina.
Na kwamishina can Mariga local gamman ma kaman akwai bayanin sun dawo mutanen nan kuna da labari?
Sun so su dawo dai amma mun yi batakashi da su kuma kore su.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga gwamnatin jihar Niger akan waɗannan yan bindiga da ke neman sake dawowa a daidai wannan lokaci da aka buga kujen siyasa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ta yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda 'yan wasan kwallon kafa kasar 'yan kasa da shekaru 20 suka kasa kan labari a wasanni yanki na biyu na WAFO ko kuma IFOWA na neman shiga kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na 'yan wannan ajin da ke wakana yanzu haka a bambarin Yamai. Kasar ta jamhuriyar Nijar ta kasa yanki ta kusne a wannan kwambalar bayan da 'yan wasan ta suka sha kashi a karawarsu ta farko a hannun kasar Cote d'Ivoire ko Ivory kos kamin taikunan doki da kasashen Benin da Togo. A kasar Birtaniya kuwa aje ne kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta hadu da Chicas a kokarinta na karkarewa a matsayi na hudu a teburin kakar bana na Premier League na kwallon kafa na kasar Birtaniya bayan da ta sha kashi banza da biyu a hannun Newcastle. Shi kuma kungiyoyi guda hudu ne daga na farko zuwa na hudu ke samun damar shiga kai tsaye a wasannin Champions League daga kasar Birtaniya kowace shekara. A yau din nan Southampton na karbar bakuncin Liverpool. Arsenal yanzu haka tana matsayin ta biyar da maki 66 bayan Tottenham da ke da maki 68 yayin da ake ci gaba da yankan kanka tsakanin Liverpool da Manchester City a saman teburin Premier League ta kasar Birtaniya ko Ingila. Idan Liverpool ta yi nasara a yau din nan a wasanta da Southampton to maki guda ne zai raba ta da Manchester City wanda kuma za a iya cewa a wasannin da za a yi a ƙarshen wannan mako na ƙarshe na wasannin Premier League na wannan shekara ta 2022 a nan ne fa za a abin nan da Husakicha ba san macito ba sai ne ta ƙare. A wasannin Serie A na kasar Italia kuwa a ranar jiya ne Juventus da Turin ta ƙarfafa matsayinta na hudu a teburin Serie A bayan ta yi kunnan doki 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Lazio da Roma Turin. Wannan zai ba ta damar shiga wasan kwallon kafa na Champions League na baɗi idan Allah ya kai mu. A ƙarshen wannan wasar Paulo Dybala da Giorgio Chiellini sun yi bankwana da magoya bayan kungiyar na Juventus kasancewa na farkon zai koma Inter Milan yayin da na biyu kuma zai yi ritaya. Giorgio Chiellini ya bugawa kungiyar Juventus wasanni har so 560 yayin da Paulo Dybala ya buga ma Juventus wasanni 292. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin nama wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu ne yau ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya.